This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masauraran mu a jamhuriyar Niger kuma suna iya jin mu kai tsaye a tashoshin da suka hada da na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Lol da kuma Niya FM. Ana kuma iya kama mu a duk lokacin da ake bukata kuma kai tsaye a ko ina daga fadin duniya a hanyar sadarwar internet voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Usman Kabara ne a shirinmu na la'asar, tare kuma nake da Grace Alheri Abdu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu za mu fara da jin kanin labaran duniya.
Usman, jami'an ƙasar Iraki sun ce akalla mutane 12 suka mutu a wani harin ƙunar bakin wake da aka kai kan 'yan shiya da suke jana'iza a babban birnin ƙasar Bagadaza. Jami'an Amurka kuma sun ce an kaddamar da wani hari a kan ƙungiyar ISIS da ake kyautata zaton mutumin nan da aka fi sani da suna Jihad John ya rasu. Kana ƙasar Liberia ta yi na'am da ɗage takunkumin da Amurka ta ƙaƙaba mata a shekara ta 2014 ƙarƙashin mulkin shugaba George W. Bush, wato shekara ta 2004.
To sai a fake a jiki akwati na radio don jin cikakkun labaran, an jima kaɗan. Sababbin ministocin Najeriya sun shiga ofishinsu sun kuma kama aiki. Saura da mai abin da mutane ke tsammani za su iya aiwatarwa na kawo canji.
Muna da arzikin mai, muna da arzikin jama'a, muna da arzikin noma, muna da arzikin, amma kowa yana cikin fargaba, kowa ya gaji. Me ke faruwa ne? Ya kamata mu bincike kanmu.
To shi kuma shugaban matasan Najeriya ko Arewa a Gambo Gujungu ya faɗa a wata hira da muka yi da shi, inda yace Najeriya fa sai ta dungumi matasa kafin ta iya yin wani katabus.
Duk gwamnati ya kyauta a zauna a yi da matashi, kuma su kansu matasan mun samu matsaloli daga baya gaskiya, wanda ake duba akwai matasa da yawa wanda an ba su madafin mulki.
Sai kuma shugaban sabuwar jam'iyyar nan ta CPR, Inganci Kasum, ya kudura aniyar takarar shugabancin kasar Niger.
Za mu kaddamar da dan takararmu na shugabancin kasa. Da ikon Allah zan yi takarar shugabancin kasa, kuma ina dogaro ga Allah.
A yau Juma'a zan jamu a cikin shirin Musulunci tushen rayuwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Jami'an ƙasar Iraki sun ce akalla mutane 30 suka ji raunuka, 12 kuma suka rasu a wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a wajen da 'yan shi'a suke jana'iza a Bagadaza, babban birnin ƙasar. An kai harin ne a wajen jana'izar wani mayaƙi ƙarƙashin wata ƙungiyar da gwamnatin Iraki ke marawa baya, wadda ta kunshi galibi mayaƙan 'yan shi'a. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin, sai dai ana kyautata zaton ƙungiyar ISIS ce ta kai harin. Ƙungiyar 'yan Sunni ke da ikon galibin yankin arewacin Iraki da kuma yammaci, sai dai tana yawan kai hare-hare kan 'yan shiya a Bagadaza.
Rundunar sojojin Amurka ta ce ta kaddamar da hari akan mayakan ƙungiyar ISIS din da suke, wanda ciki har da ɗan ƙasar Burtaniya ɗin nan da aka fi sani da suna Jihad John, wanda ya riƙa fita a fayafayen bidiyo yana nuna yadda suke filla kawunan 'yan ƙasashen yammacin duniya da suke tsare da su. Jami'ai sun ce babu tabbaci ko an kashe mutumin da cibiyoyin leƙen asiri na ƙasashen yammacin suka bayyana da suna Muhammad Al-Muwazi jiya Alhamis da dare. Harin jirgin da baya da matuki, wato wanda aka kai a raka shalkwatar kungiyar ISIS, ake tsammanin kashewar nasa. Wani jami'in Amurka da ya nemi a sanya a sake sunansa ya bayyana cewa an auna motar da Amazi ke ciki a harin. Ya kuma kara da cewa mai yiwa an kashe shi. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry, da yake magana a wata ziyarar aiki da ya kai Tunisia, ya ce jami'ai sun kai hari sannan kuma suna kan nazarin sakamako kon harin. Ya kara da cewa 'yan ta'adda da ke da alaka da kungiyar ISIS su sani cewa kwanan su ya kusa karewa, kuma za mu murkushe ku, babu makoma ga kungiyar ISIS, abinda zai kai ga murkushe ta da ganin bayanta.
Kasar Liberia ta yi na'am da ɗage takunkumin da Amurka ta ƙaƙaba mata a shekara ta 2004 ƙarƙashin mulkin shugaba George W. Bush. A cikin wasiƙar da ya tura wa kakakin majalisar wakilai da kuma shugaban majalisar dattijan Amurka, shugaban Amurka Barack Obama ya ce ƙasar Liberia tana taka rawar gani a fannin demokuraɗiyya da kuma inganta cibiyoyin siyasa da ayyukan gudanarwa da tattalin arziki. Shugaba Obama ya yi misali da zaɓuka biyu da aka gudana a ƙasar a shekara ta 2005 da kuma 2011. Da tuhumar tsohon shugaban ƙasar Charles Taylor da kuma abin da ya kira toshe duk wata kafar da magoya bayan tsohon shugaban ƙasar za su iya bi na tauye ci gaban da aka samu a ƙasar da kuma ɗage takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaƙaba wa Liberia. Ministan harkokin watsa labarai na ƙasar Liberia, Lewis Brown, ya ce ya kamata ɗage takunkumin ya sa ɗauki ƙasar ta Liberia a matsayin ƙasar da ke da burin ci gaba. Ya kuma ce wannan ya nuna cewa ƙasar Liberia ta zama abin koyi da ta nuna cewa ƙasar da ta kai matsayin wadda ta gaza biyan muradin al'ummarta za ta iya zama ƙasar da ke bin turbar demokuraɗiyya da ci gaba idan aka samu haɗin kan al'umma da kuma shugabancin ƙwarai. Brown ya ce ƙasar Liberia ta yi fice ta fuskar sakarwa 'yan jarida ƙota su gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba da kuma tabbatar da 'yancin addini da 'yan ƙasa suka samu ƙarƙashin mulkin shugaba Ellen Johnson Sirleaf.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce idanun duniya na kan ƙasar Tunisia, kuma Amurka tana son ganin ƙasar da ake ɗauka a matsayin jagorar neman sauyi a ƙasashen Larabawa ta cimma nasara. Ya bayyana haka ne a Tunisia, ƙasar da ya fara yada zango a ziyarar ƙasashe uku da yake yi da nufin mai da hankali kan neman mafita a harkokin siyasa da ɗorewar tsaro a ƙasar Siriya. A cikin jawabin haɗin gwiwa a yau Juma'a da takwaransa na ƙasar Tunisia, Talib Bakoshi, Kerry ya ce Amurka ta ba ƙasar Tunisia tallafin sama da dala miliyan 700 a shekara ta 2011, kuma za ta cika alkawarinta na amincewa ta ba ta wani rancen. Bakoshi ya ce ƙasar Libya da ke makwabtaka da Tunisia ta zama abin damuwa sabili da ayyukan ta'addanci na ƙara ƙarfi a ƙasar. Ya ce Tunisia za ta yi na'am da duk wani tallafin da za ta samu da zai taimaka mata tabbatar da tsaro a kan iyakokin. Amurka ta yaba garan Babul ɗin da aka yi a ƙasar Tunisia bayan fafutukar neman sauyin da aka yi a ƙasashen Larabawa. Labaran duniya sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sababbin ministocin Najeriya sun shiga ofishinsu ko ofishoshinsu sun kuma fara aiki. Saurare mai abinda mutane ke tsammani za su iya aiwatarwa don kawo canji. Nasiru Adamu El-Hikaya, wakilin muryar Amurka Abuja, ya haɗa mana wannan.
Ministocin gwamnatin Buhari 36 tuni suka shiga ofis da yawanci ke babbar sakatariyar tarayya da ke daura da majalisar dokokin tarayya, kotun koli da fadar shugaban kasa. Masana siyasa na ci gaba da duba kwarewa ko dacewar ma'aikatun da aka tura ministocin da shin za su kawo canjin da ake nema ko kuwa a'a. Ga misalin kosa da ganin an ga canjin a kasa daga wani wanda ya fi amanna da tsarin shugabancin PDP, Jauro Hammadu Sale.
Muna da arzikin mai, muna da arzikin jama'a, muna da arzikin noma, muna da arzikin, amma kowa yana cikin fargaba, kowa ya gaji, me ke faruwa ne? Ya kamata a bincike kanmu. In gwamnati tana da laifi to ya kamata a faɗa mata, in kuma mu din ne muke da laifi ya kamata mu faɗa wa kanmu a jara, amma ba daidai bane don ribar wani haka kawai sai a dinga wahalar da mutane, ba daidai bane.
A Nasara, in tsohon sanata alkali Jajiri na ganin gajin hakurin wasu daga 'yan Najeriya
dan zakulo mutanen da za a yi aiki da su ingantattu. Har yanzu gwamnati tana nan shirye-shirye take saboda tsabar barnar da ta samu an yi na shekara 16. Shi yasa nake cewa mutane kar Allah ya jarabce mu, saboda Allah ya yi mana ni'ima, Allah ya ceto mu daga cikin cewa ƙasa tana so ta ruguje. Allah ya bamu wannan bawan Allah ɗin da zai zo ya ciyar da ƙasa gaba. Sannan mutane suke ta wani korafi suke cewa a'a su ga yanda suke so a yi. To wallahi da aka yi haka an yi wa Allah butulci.
Shi ko jigon jam'iyyar gwamnati APC Muhammadu Inuwa Yahaya ya yi takarar abin da suke hankoron cimmawa.
Abin da muke bukata kuma shine matsayin jam'iyyar APC, a yi dalilin da dukkan ɗan kasuwa, dukkan mai sana'a, dukkan magidanci, dukkan manomi, dukkan wanda ya san cewa an yi abu alheri zai zo masa, ya yi sana'arsa cikin sauki, ya samu dalilin da rayuwarsa za ta inganta, gwamnati ta yi aikinta yadda dukkan ɗan ƙasa zai samu fa'idar da gwamnati take shimfiɗawa idan ana yin aiki.
Bayan bayanan 'yan siyasa, mai masana siyasar ke cewa ne kan ministocin, shin akwai alamun canjin ko kodai da sake? ga Dr. Kolesha Tima na Azuzun Makata Foundation.
Nake ganin cewa yawancin waɗanda aka nada su ministoci din mutane ne waɗanda suna da ƙorewa a harkoki daban-daban, waɗansu ƴan siyasa ne amma ko da ƴan siyasa ne ma mutane ne wanda kuma wai ba kawai siyasa ita ce sana'ansu ba, amma suna da ƙorewa a fannoni da yawa, waɗansu kuma ma ba a san cewa ko suna wani jami'a ko ta jami'a ba haka. Saboda haka nake ganin cewa wannan ƙorewan da suka yi din za su iya su kawo canje-canjen da ake so. Ba zai yiwu a zaman tun cewa kowa za a samu abin da ake so ba, inda za a samu ko zuwa goma haka wanda za su zauna su yi aiki din, kaga wannan din zai nuna cewa akwai canjin da ake fatan a samu a ƙasan kenan.
Da alamu dai an daina azumi zanin ayyukan gwamnatin Buhari bisa watanni koko kwana 100 da suka shuɗe. Yanzu ana maganar me ake sa ran cimmawa ne a shekarar farko. Nasura da Mali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Shugaban matasan Arewa Gambo Ibrahim Gujungu ya fa nuna cewa Najeriya ba ta da katabi sai ta rungumi matasa. Me yasa kake tunanin haka?
Me kuke kuka kai ne? Wannan naji matasa suna cewa ba a dama da su ba, ana kamar irin makaman ministocin za aka babbada da sauransu. Menene yake tsakani?
Walla kamar dai sati biyu da suka wuce akwai press conference da nayi wanda na jawo hankalin su matasan da gwamnatin shi Muhammadu Buhari kan cewa duk gwamnati ya kyauta a zauna ayi da matashi, kuma su kansu matasan mun samu matsaloli daga baya gaskiya wanda ake duba. Akwai matasa da yawa wanda an ba su madafin mulki kuma sun yi abusing din abun a Hausance, dai
sun dama lissafin
abubuwa. Ko dama kullun abin da muke kira kenan, idan matashi ya samu dama ya tunanin cewa yana tafiya da sunan matashi ne, idan ya lalata al'amarin gabaki dai kullun wasu wani bangaren gwamnatin, idan aka samu sabon gwamnati tunani za ta yi an rusa. Amma abin da nake son na yi kira da matasa
kafin ka yi kira, tunda kun samu matsala kuma kun gane cewa akwai matsala da matasa da maganan basu makamai a gwamnatance da sauransu, shin to me yasa matashin kuma yanzu tunda ba a bashi dama ba zai kuka?
To ai dole ne ya kuka.
To an bashi dama ya watsar?
Ai ba duka bane. Ai akwai matasa, ina gaya ma kashi kila 25 cikin 100 su ne suka yi wannan abin, kuma ba da za a 25 cikin 100 ya kasance sun samu majority.
To za a gane ka san da yake ba ƙwarya bace bari a kwankwasa, za ku gane cewa in aka ba wannan zai abin da ya
kamata. Da a ce akwai lokaci zan iya fitowa da matasa da yawa da aka ba su da ma da yawa kuma
misali,
kamar misali Dr. Nura Muhammad wanda ya minista, yana ɗaya daga cikin ministan da ya a cikin karantaccen shekaran shi 34 aka ba shi minista zamanin wancan gwamnatin da ta wuce, kuma shi ya kasance ya zama state minister na foreign affairs,
karamin minister na foreign affairs.
So akwai abubuwa da yawa wanda ya yi wanda ya kasance kowa ya sani idan zai magana, to misali shi kenan, kuma akwai su da yawa ma.
To me yasa kake ga matasan suka kwafsa ko in ce suka yi shirme da aka ba su a baya?
To sun yi shirme ne saboda rashin sanin menene gwamnati. Wani matashin yana kasancewa an samu kama abin da ake cewa a Turanci accidental, inda aka yi magana zantar
dama ta
bazata, aka dauka aka ba wani bai da blueprint da program inda zai iya kasancewa,
ana kaman taswirar
abubuwan da zai yi da shi da sauransu. Ta nan aka samu matsalolin na kashi 25, amma ina gaya ma kashi 75 wallahi suna performing, saboda haka wannan ba hujja bane.
To a matsayin ka na shugaban matasa, ka ce wa incan kila saboda ba san me gwamnati ba, a takaice me gwamnati?
To gwamnati ko dama gwamnati ta jama'a ce, kuma idan akwai abu guda ɗaya kafin in kai ga wannan abu da yake kasancewa, to mu ƴan ƙasar nan Najeriya akwai dole ne sai mun faɗakar da kanmu sosai abubuwa da yawa akan issue din ma governance, wanda kai yanzu kai tambaya shugabanci na wannan abu ne. Wato akwai wanda zai kasance matashin an ba shi wuri ya rike wannan wurin, amma mutane za ka ga suna da ƙila wato tsammani da yawa akai, kuma in ka je a ƙasan ba hakan bane. Da yawa hakan ya sha faruwa da wasu din wanda muka je muka yi visiting din su a matasan ne, namu muke tunanin cewa kada fa ya kasance sun ja mana matsala, suka ce to ga matsaloli ba su da yadda za su yi ba da wannan gudunmawa
a wurin.
So gwamnatocin mu ma na baya yawanci suna ba matasan wuri kuma su zo su yi sabotajin din su, kamar misali yanzu an samu minista na youth, ai abin nan ne Solomon Dalong. Solomon Dalong ai ba dattijo bane, matashi ne
kuma ya ma lajo suna cewa ya shi ya wuce shekara 50. Kana ga rukunin daga ina matashi daga ina ne zuwa ina yake za a ce mutum?
Gaskiya daga 18 zuwa 35 ne.
To misa kuke kallon shi Solomon Dalon a matsayin shi ma matashi ne
saboda duk wani harkoki na matasa yana ciki, amma dai gaskiya magana shine a dama da matasan ba, kuma muna kira kan cewa a dama da matasan kuma akwai
tare yanzu aka yi maka tambaya misali shugaban Najeriya sai ko kuma gwamnatocin Najeriya sai su ce ta ina kake ga za a dama da matashi, me zaka ce
a ba mu shugabancin 2019
kamar yana kasar gaba daya
kasar gaba
me kake ga za ku yi wanda dattijan ba su iya yi ba misali
wallahi akwai abubuwa da yawa da zamu yi saboda shi issue din maganan matashi kamar yanzu misali mitin na zo yi nan gun ina yi mitin ne misali da kasashe 15 shugabannin matasa muka zauna to dole ya kasance akwai knowledge da yawa da mutum zai iya samu shi wato shi Najeriya wuce inda ake tunani in dai kana da blueprint din Allah ya da zaka tafi da kasa
to sai kuma sabon shugaban jam'iyyar CPR Inganci dake Niger ya bayyana kudirinsa na tsayawa shugabanci. Wakilinmu Mani Shaibu daga Maradi a Jamhuriyar Niger ya tattauna da Kasim Mukhtar inda ya tambaye shi a matsayin shi na shugaban CPR kuma me yasa zai yi takarar shugaban kasar Niger
domin ci gaba da gina alƙibla da manuha da aƙidodin wannan jam'iyya. Wannan shine babban abin da zai kai mu da kuma kingin irin kudurruka wanda kun san nan da watan Fabrairu da ya wuce mun yi babban taro nan jihar Maradi wanda ya haɗu wasu kudurruka wanda kuma za mu tattauna ba su wannan kudurruka da taimakon Allah domin mu sa jam'iyyarmu sahun jam'iyoyin da za su musamman shiga kwambala ta zabubbukan da ke tahi.
Ya kuma tambaye shi menene muhimmancin wannan jam'iyya a Maradi ko kuma Niger gaba daya?
Babban abun da ke da muhimmanci shine wannan jam'iyya za mu kaddamar da dan takarar mu na shugabancin kasa. Da ikon Allah zan yi takarar shugabancin kasa kuma ina dogaro ga Allah ya sanya mutane al'umma ta jihar Maradi wanda babu wani tambaba na san yau Maradi ta muce inganci da ikon Allah.
Wakilin namu ya rufe da tambayar sa, shin wani tabbaci kake da shi na cewa al'umman Maradi za su goyi bayan takararka ko kuma suna tare da kai?
Na yi imani da Allah mutanen karkara na jihar Maradi da mutanen karkara da mutanen cikin garin nan za su tsaye tsayin daka don kare wannan takara da addu'a su, don kawo gudunmuwa ga wannan takara da addu'a su, saboda ba ma cikin nan jihar Maradi ba, cikin Niger gabaki daya da yarda Allah wannan takara ta samu karbuwa. Kuma ina kwantan ma mutanen Maradi da hankali, in ma ƙura'a ta cikin garin Maradi ko jihar Maradi kai ko ƙura'a 100 ce za mu samu, to insha Allah ba za mu yi baya ba da ikon Allah za mu yi takara ta shugabancin ƙasa.
Sabon shugaban jam'iyyar CPR Inganci ta ƙasar Niger kenan Kasim Mukhtar a tattaunawarsa da wakilinmu Mani Chaibu. To haka yake, kar a manta dai har yanzu ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC.
Allahu ya rahamanu ya dzilal wal ikrami Allah shi kace
da musulunci tushen rayuwa
kazar da ba ta da nono.
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. Shirin musulunci tushen rayuwa na wannan mako zai amfani da wannan dama ya sanar da yadda hukumar kula da ilimin primary ta karamar hukumar Montgomery dake jihar Maryland suka ayyana cewa za su dinga bada hutun babbar sallah a kowace shekara, domin kuwa wata cibiya ta kula da haƙoƙi da kare 'yancin musulmai a Amurka wato Council on American Islamic Relations wato CARE su suka yi fafutukar ganin an samu wannan nasara, wanda kuma daga baya aka samu nasara din. Zainab Shadari ita ce jami'a a wannan kungiya wadda take kula da cewa hannuwan wannan kungiya sun isa inda ya kamata su kai don ganin ta cimma gaci. Idan har muka samu damar tattaunawa da ita za mu kawo muku a cikin shirin musulunci tushen rayuwa kamar yadda muke fafutukar yin hakan. A wannan mako za mu yi magana ne akan abin da ya shafi zaman lafiya da kuma fahimtar juna a tsakanin mabiya ɗariƙu daban-daban a cikin musulunci. Wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kaina ya tattauna da Sheikh Abubakar Abdusalam Gwali na mazhabar Sunni, sai kuma wanda yake daga bangaren Shi'a na Ahlul Baiti, wato Malam Buhari Bello Jega, inda Hassan Maina Kaina ya fara da tambayar shi a Sheikh Abubakar Abdusalam Gwali cewa me ya fahimta da maganar zaman lafiya da kuma fahimtar juna.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du, kamar yadda aka yi bayani a mahangata Ahlus Sunnati wal Jama'a, bisa fahimtar magabata na kwarai, ta tabbatar da zaman lafiya wato wani tushe ne na rayuwa, wanda idan babu shi to babu rayuwa, domin idan mutum baya cikin zaman lafiya to ba zai samu damar bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sauke nauyi da ya shafi wanda yake tsakaninsa da Annabin rahma sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da kuma haƙin da ke tsakaninsa da ƴan uwansa musulmai ba. Wannan shi yasa sai a mahanga ta sunna aka kalli tsaro a bisa aji-aji. Akwai tsaro na cikin gida, akwai kuma tsaro na waje. Dangane da tsaro na cikin gida, sai musulunci ya fara bada matakai na tsaro a kankin kanka tukuna, domin tsara rayuwarka da lafiyarka. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kuciyar dan daukaka addinin Allah kuma kar ku jefa rayuwarku cikin halaka. A wata ayar Ubangiji subhanahu wataala yake cewa wala taqtulu anfusakum, kar ku kashe kawunanku, inna Allaha kana bikum rahima. Wannan batu ne mai matakar muhimmanci da yake nuna, wanda kuma duka tafsirai na Ahlus Sunna sun hado akan haramcin mutun yayi abin da zai sa shi da kansa ya mutu.
To Malam Bukhari Bello Jega, amma an gata misali masalin Shi'a, me zaka ce dan gai abubuwan da suka tanazar dangane da muhimmancin zaman lafiya tsakanin al'umma?
To na farko dai, na shi maganar zaman lafiya abu ne wanda ya shafi su al'umma, ba ma musulmi ba kawai, abu ne da ya shafi al'umma, both musulmi da wanda ba musulmi ba. Sannan kuma shi zaman lafiya shi abu ne wanda ya zama yana cikin abubuwa da yake da muhimmi a rayuwar dan adam, saboda shi zaman lafiya, sai an samu zaman lafiya ne zaka ma iya yin ibadodin da ya kamata. Kuma in ka duba a tsiga na rayuwa na shi ma'aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zaka ga shi rayuwar shi gaba daya, in ka duba daga farko har zuwa karshe, koyi ne na zamantakewa da mutane wanda ma ba ɗayan addinin ku ɗaya ba, kafin ma kuma ka zo wanda ko kuma kuke da sila na addini tare. So kaga shi manzo sallallahu alaihi wasallam ba a aiko shi ba face ya koyar da kyakkyawan ɗabi'o'i. Kuma shi wannan ɗabi'o'in shine ginshikin shi addinin kanshi da kuma ita al'umma gabaɗaya. So shi maganan zaman lafiya abu ne wanda yake da muhimmanci. Ana iya samun sabanin ra'ayi da sauransu, amma ba shi ne zai zama abin da zai sa mu zama muna tada hankalin juna ba, ko kuma muna kiran kashe-kashen juna da sauransu. Al'umma ɗaya ce, addinin mu ɗaya, sannan kuma Qur'ani ɗaya ne, da kibla ɗaya, azumi da haji da duk abubuwan da addini ya kunsa, shine wannan al'umma ta musulmi take. To in an samu rabuwan tunani, to ba shine zai sa kuma ba za mu rike wa'ancin abubuwan da yake asul din addinin ba.
Da kyau Malam Bukhari, Allah saka. Malam Abubakar Abdusalam, wani kuma ƙarin bayani zaka yi dangane da abubuwan da ya kamata musulmai su rike domin a ci gaba da samun wanzuwar zaman lafiya a tsakanin juna?
To da farko dai, roko da littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, domin anan ne ake samun ka'idoji da tsare-tsare da suka shafi komai ma a rayuwa, a ciki har da tsaro wanda kashin bayan rayuwa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin Tirmidhi yake cewa man asbaha minkum mu'minan fi sirbihi mu'afan fi badanihi inda wuqutu yawmihi fa ka'annama hidhat lahu ad-dunya bi hadafiriha. Wanda ya waye gari yana cikin tsaro da kwanciyar hankali da zaman lafiya, kuma gashi ba rashin lafiya a jikinsa, inda yana da abin da zai ci ma a ranar, kamar Allah ya bashi duniya ne baki daya. Sa'annan kuma littafin Allah da hata abin da ya shafi addinin ka, kuma bayan ya baka tsaro naka na kanka, sa'annan tsaro akan abin da ya shafi addinin ka, bai yadda haka wani ya shigo daga waje ya cutar da kai a addinin ka ba, sai ya baka hanyoyi da matakai wanda zaka iya tsara kanka, kuma duka wani dalili da zai iya janyo fada na ta'assubanci da kuma ra'ayin riƙau da kuma wariyar launin fata da kuma renin hankali, duka sai musulunci ya kada su, wanda waɗannan su ne sababbai na da suke tayar da hankali da haifar da tashin-tashina da rashin kwanciyar hankali. Sa'annan kuma a ciki ne za mu ga inda Qur'ani ya dinga yawo da kalma ta zaman lafiya da kwanciyar hankali da salo iri daban-daban, wanda masana larabci da kuma manyan malaman tafsiri na sunna duka suka kai goro, suka kai mari, suka yi sukuwa, suka yi zamiya wajen fadar hakikanin fassara da kuma bayanin abin da ma'anar ita zaman lafiya take nufi.
Sai kuma in Allah ya kai mu wani makon, za mu sake dawo da ci gaba da tattaunawa. To yanzu kuma sai mu je ga nasiha daga bakin Malam Abdullahi Muhammad zai ci gaba da
ruwa wanda yake mai tsarki amma kuma wanda yake ba mai tsarkakewa ba shine wanda yake ruwa zaka iya shan shi kamar ruwan da aka zuba nono a cikin sa ko wani abun gona gari zaka iya shan shi amma kuma zaka iya yin alwala da shi ba zaka iya yin tsarki da shi ba
to Malam Abdullahi Muhammad kuma wani makon za mu ci gaba da nasihar taka yanzu a madadin wakilanmu Hassan Maina Kaina da kuma Nasiru Adamu Alhikaya da kuma malaman da aka tattauna da su sai kuma wacce ta jagoranci shirin kamar yadda aka ji shi Julie Lethes Gresham Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa salam
kazare da bata da nono Allah shi ka fi dadiya
sai kuma mu je ga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email
Bani mu fara da sakon Ukasha Abdulsalam ko ko jihar Kebbin Najeriya wanda yace hababu ko lasaraki ciki da gaskiya ai uka bata huda shi dan haka ya kamata kaje kotun da'ar maikata ka wanke kanka mana in ka san baka da laifi to shugabannin Afirka ya kamata ku yi mulki da adalci ga al'umar ku in kuma kun ki to PDP Najeriya ta ishe ku ishara gani yadda ta sha kai a hannun al'umar Najeriya sako daga Safara'u Haqiqi zamani almajira malumfashi Sai kuma sakon Ali Ibrahim Sharif wanda ce taron da shugabannin Afirka ke yi a kasar India Allah ya sa yayi tasiri wajen haɓaka tattalin arziki a nahiyar mu duba da yadda talauci rashin aikin yi da ma tarin matsaloli suka yi wa nahiyar mu katutu muna jajantawa ƴan uwa da iyalan marigayi dan takarar gwamnan jihar Plateau ga ƙarshen jam'iyyar PDP Allah ya baiwa iyalan su hakuri na wannan rashi sako daga Muhammad Mai Kamiya Oje Kwatas Gombe Assalamu alaikum VOA Hausa Ina kira ga gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari ya kamata ya maida ma'aikatan kananan hukumomi waɗanda gwamnatin da ta shuɗe ta kora aiki kamar da ya alƙawali a lokacin yakin neman zaben sa sako daga zangon daura shi kuma ya huza sahaba dan dai da kamba cewa yi Allah ya sa zaman da kasashe 15 za su yi akan rikicin kasar Syria ya zama sanadiyar kawo ƙarshen rikicin kasar baki daya muna taya Rutumi Ameci murna zama sabon ministan tarayya Abuja Nigeria Allah ya ta shi riko yayi masa jagora akan ayyukan da ya sa gaban sa amin sako daga Usaina matar Alhaji Umar Foreba Gashuwa da ƙarshe sai sakon Ciro Mamai Turare Dinjiya jihar da magaran Niger shugaban majalisar Inka Idolci Mafadi na garin Dinjiya wanda ya ce salamu alaikum muryar Amurka a gaskiya salon jagorancin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana burge ni fatan mu dai Allah ya sa zaman shekara ta 2016 mu samu shugaba irin sa a ƙasar mu Niger amin
To da wannan muka zo ga labarai amma a takaice.
To Usman, Lebanon tana zaman makoki yau Juma'a na tunawa da mutane 43 da aka kashe a tagwayen har-haren ƙona bakin wake da aka kai a wata unguwar da ke birnin Beirut. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta ce akalla mutane 239 ne fashewar ta jikata jiya Alhamis. Kungiyar da ke da awar kafa shari'ar musulunci ta ISIS ta dauki alhakin harin da aka kai a wata unguwa da ta kasance cibiyar kasuwanci da ke karkashin kungiyar Hezbollah wadda ke yaki da shugaban kasar Syria Bashar al-Assad. Yan sanda sun ce fashe-fashen biyu da suka tashi yan mitoci tsakani. An sami gawar dan kunan bakin wake na uku da nakiyar sa bata tashi ba a cikin baraguzan. Jami'an ƙasar Iraki sun ce wani harin ƙuna bakin wake da aka kai a wajen da 'yan Shia ke jana'iza a Bagadaza babban birnin ƙasar ya kashe akalla mutane 12-30 kuma suka jakata.
To da takaitattun labaran shirin namu na al'asari ya kammala sai kuma an jima da daddare za mu sake karkatowa. A madadin ita Grace Alhira Abdu da ta taya ni gabatarwa sai kuma wanda ya jagoranci shirin Daniel Brown sai injiniyan mu Neo Vasco Valarge ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalamu